muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Alhamis 8 ga watan Satumba a shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa Fadar Buckingham ta sanar da rasuwar sarauniyar Ingila ta biyu a yau Alhamis bayan ta shafe shekaru 70 akan karagar mulki. Malam Muftahu Abdullahi dan asalin Ghana ne mazaunin Ingila ya bayyana halin da ake ciki a kasar.
Ai a Burtaniya gaskiya ana cikin jimami kowa labarin gaskiya ba daɗi mutane Amurkita kuma inda take gidanta fadanta da ke nan London a bakin Hampalis kenan jama'a suna nan sun cika kowa nan zuwa ala kai faranni.
To muna tafi da ƙarin bayani nan gaba. Tunisu ma masana suka fara bayyana irin gudunmuwar da marigayiya sarauniya Elizabeth ta biyu ta bada musamman ga kasashen Afirka. Za mu kawo muku hirar da muryar Amurka ta yi da Dr. Sa'id Ahmed Dukawa na Jami'ar Bayero. Muna kuma tafi da rahotonmu na musamman da ma labaran wasanni. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Amurka ta faɗa yau Alhamis cewa tana shirin aika dala biliyan 2.2 a matsayin taimakon soja na dogon lokaci zuwa Ukraine da wasu kasashen Turai 18 da ke fuskantar barazana daga Rasha, sannan da wasu dala miliyan 675 kai tsaye ga gwamnatin Kiev ba wani sabon kunshin makamai na yaki da mamayar Moscow. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya kai wata ziyarar baza ta zuwa Kiev domin sanar da taimakon tare da tattaunawa da shugaban kasar Ukraine Vladimir Zelensky game da yakin da ake yi da Rasha wanda yanzu ke cikin wata na bakwai. Blinken ya faɗa a cikin wata sanarwa bayan ganawa da Zelensky cewa dakarun Ukraine masu hazaka da ke fagen fama na ci gaba da fafutuka kwato yancin kasarsu. Babban jami'in diplomasiya Amurka ya sake tabbatar da kudurin shugaba Joe Biden na tallafawa Ukraine duk lokacin da suke bukata. Yau Alhamis wata kota a kasar Pakistan ta yanke hukuncin cewa za ta gurfanar da tsohon Prime Minister kasar Imran Khan a wata shari'a ta raina kotu inda ake zargin yayi barazana ga wata mai shari'a mace. Shugaban yan adawar mai shekaru 70 da haihuwa na iya zaman gidan yari na tsawon watanni 6 idan har aka same shi da laifi. Haka kuma zai kai ga hana shi shiga harkokin siyasar kasar na tsawon shekaru 5 a ƙarƙashin dokokin zaben Pakistan. Bayan sauraron karar, wani kwamitin alƙalai 5 na babbar kotun kasar a babban birnin kasar na Islamabad ya yanke hukuncin cewa tuhume-tuhumen da ake yi wa Khan za a kammala a ranar 22 ga watan Satumba. Tsohon Prime Minister na gudanar da gagarumin gangamin adawa da gwamnati domin matsalan ba wajen gudanar da zaɓe da wuri. A wani yunkuri na neman dawowa a fagen siyasa tun bayan da aka hambar da shi a matsayin Prime Minister a watan Afrilun da ya gabata ta hanyar kada ƙuri'ar nuna rashin amincewa da manufar dokokin kasar ta yi. Tuhume-tuhumen rainin ya samo asali ne daga wani jawabi ta talabijin da kan ya yi a watan da ya gabata ga dubban ɗaruruwan magoya bayan jam'iyyarsa a babban birnin kasar. Labaran na zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ma'aikatan ofishin jakadancin Iran da ke babban birnin kasar Albaniya sun kwashe daren jiya Laraba suna tattara kayansu bayan da aka ba su sa'o'i 24 su fice daga kasar saboda wani babban kutse na yanar gizo da bankin Albaniya ta dora alhakinsa kan Iran. Wannan dai shine karan farko da aka gani inda wata kasa za ta yanke hudar diplomasiya da wata kasar sakamakon kutsen na yanar gizo. Daga daren jiya Laraba zuwa wayewar garin yau Alhamis an ga jami'an diplomasiya Iran suna ta zirga-zirga babu kakkautawa a cikin ofishin jakadancin Iran a Tirana. An ga yadda aka shiga da wani katon mazubi da babu komai a cikin harabar ofishin, daga baya kuma aka saka wuta a cikinsa wanda ga dukkan alamu an kona takardu ne. Ma'aikatan suna da har zuwa tsakar ranar yau Alhamis su bar kasar ta Albaniya. A ranar 15 ga watan Yulin da ya gabata, wani kutse da aka yi ya katse da yawa daga cikin ayyuka da shafukan yanar gizon ma'aikatan kasar ta Albaniya. Wata tawagar 'yan majalisar dokokin Amurka na ziyara a Taiwan, yayin da ake ci gaba da takun saka kan ikirarin da take yi na tsibirin mai cin gashin kansa. Ana ci gaba da samun bakin Amurka da ke zuwa don ganawa da jami'an Taiwan tun lokacin da shugabar majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi ta kai tata ziyarar. A farkon watan Agusta ne dai Pelosi ta kai ziyara a kuma martanin da kasar Sintamer. Kasar ta zafafa ayyukan sojinta, inda ta aike da jiragen yaki na ruwa da na sama, kana da jirage marasa matuka zuwa tsibirin a kullun. A ƙarƙashin jagorancin 'yan Democrat Stephanie Murphy, tawagar ta gana da safiyar yau Alhamis da shugabar kasar Taiwan. Ita dai sun take amincewa da ayyukan hudar diplomasiya da gwamnatin tsayin Nguyen, inda take hana ta shiga wasu kungiyoyin ƙasa da ƙasa. A yau Alhamis, ƙasar Koriya ta Kudu ta mika buƙatar ganawa da Koriya ta Arewa don dawowa da haɗuwar iyalan da yakin Koriya ya raba, duk da daɗaɗɗiyar tsamin dangantaka tsakanin ƙasashen makwabta kan shirin kera makamin nukiliyar ta Arewa. Ministan haɗin kan Koriya ta Kudu Kwon Yong-si ya ce Seoul na fatan jami'an Koriyoyin biyu da nauyin ya rataya a wuyansu za su gana gaba da gaba da wuri don tattaunawa ta gaskiya. Babu tabbas ko Koriya ta Arewa za ta amince da wannan tayin, saboda tuni ta yi watsi da tayin da sabuwar gwamnatin Koriya ta Kudu na ba da agaji mai tarin yawa a maimakon kawar da makaman nukiliya. Ƙasashen biyu na Koriya kan bar iyalai da suka rabu su haɗu lokaci zuwa lokaci don su gana, sai dai rabon da yi irin wannan haɗuwa tun shekarar 2018. Kamfanin Apple ya gujewa ƙarin farashin wayarsa ta iPhone da aka fi siya, yayin ƙaddamar da kayansa mafi girma a cikin shekara, inda ya fi mai da hankali kan ƙara tsaron ƙayata kyawunta, banda wani sabon agogo da ya fitar. Wayar iPhone da ita ce ke samar da rabin kuɗin kayan Apple, an gyara kyamarori da kuma tsohon daɗewar batirinta, ko da yake an sabunta nauyin iPhone Pro gaba ɗaya zuwa sabo. Farashin wayar iPhone 14 zai kasance iri ɗaya da na iPhone 13 na bara. Farashin iPhone 14 zai fara daga $779 da iPhone 14 Plus a $899, kuma za a iya fara yin oda daga ranar 9 ga watan Satumba.
Labaran duniyar aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Alhamis, fadar Buckingham ta Birtaniya ta sanar da cewa sarauniyar Ingila Elizabeth ta biyu ta rasu tana da shekaru 96 a duniya. Dama a safiyar yau likitoci sun bayyana damuwa game da lafiyar sarauniyar a cewar fadar. Mulkin sarauniyar Elizabeth na tsawon shekaru 70 shine mafi tsawo a tarihin Birtaniya. Na hira da Malam Muftahu Abdullahi, dan asalin kasar Ghana mazaunin Ingila, don jin karin bayani akan rashin da kuma halin da ake ciki a kasar.
To gaskiya labarin haka ne ya tabbata tun da rana rikicoci suka sanar da cewa ba ta da lafiya. So dai wani abin nan ya yi rancen ba su da lafiya ba a yawan gaya ma mutane. To cewa da aka yi ba ta da lafiya kuma jikin nata ya kiya, sai ya sa kowa ana tsammanin to ba za a ji labari mai daɗi ba. To wannan ina jin da rana kenan kusan 12 da rabi. Kenan ala to daga baya zuwa wurin 6 da rabi shi aka sanar cewa ai ta rasu. Yan ta yi mulki na kusan shekara 70 tana mulki, wanda yake gaskiya ba ta bayi ba a nan kasa. Ita shekarunta 96 amma tana mulki shekara 70 kenan. ‘Ya’yanta su hudu dukansu sun je inda take, har da jikokinta su ma sun tafi. A Birtaniya gaskiya ana cikin jimami, kowa labarin gaskiya ba daɗi, mutane an rikita ana cikin jimami. Kuma abin nan inda take gidanta, abin nan fadanta da ke nan London a Buckingham Palace kenan, jama'a suna nan sun cika, kowa na zuwa ana kai faranni ana jimami na rasuwan nata.
Waɗanne abubuwa ne mutanen Birtaniya kake gani za su danga tunawa da ita? Na san ta yi abubuwa da yawa.
Gaskiya haka ne. To ina jin dai muhimmin abin da za a fi tunawa da ita shi ne ta kasance uwa ce ga kasan kuma kaka. Duk wani rikici da zai tashi, in dai ta sa hannunta ciki, to ta yi ƙoƙari yadda za ta yi abin nan a kwantar da shi. Ina jin muhimmin abin da za a fitina wa da ita kenan. Sa'annan komai za a yi kasan sai ta yi kokari ta ji. Kashe da shawaranta kuma ake komai na gaban yaba da mulkin kasan nan.
To yanzu wane ne ya tsare ta ragan mulki?
Ɗanta, babban ɗanta Prince Charles. Yanzu shi ne King Charles the Third, wato abin nan sarki Charles na uku.
Madalla a gaida Malam Muftahu Abdullahi. To a Najeriya kuma ko mai masana ke cewa game da mutuwar sarauniyar Ingila Elizabeth ta biyu? A hira da wakilin murya Amurka Nasiru Adamu El-Hikaye yayi da masanin kimiyyar siyasar duniya na Jami'ar Bayero ta Kano Dr. Sa'id Ahmed Dukawa ya ce kasashen Afirka da dama za su yi juyayin mutuwar sarauniyar dan rawar da ta taka wajen karbar musu yanci.
Ina tare da Dr. Sa'id Dukawa na Jami'ar Bayero ta Kano masani kan harkokin siyasar duniya. Dr. Sa'id Dukawa me zaka ce kan labarin mutuwar sarauniyar Ingila Queen Elizabeth ta biyu?
Kullum abinda yake zuwa mutum idan an yi rasuwa irin wannan shine cewar kowane rai mai ɗanɗanon mutuwa ce. An yi mutuwa babba, babban abinda zai zo wa mutum shine wata wadda duniyar siyasa ta sani da duniyar shugabanci tsawon lokaci. Mafiya yawan waɗanda suke a raye a yanzu yan shekara 40, 50, 60, 70 ma duk sun taso suna ta jin sunan sarauniya Elizabeth ta yi kaza, sarauniya Elizabeth ta yi kaza. Saboda kaza a tuna wata shugaba da ta jagoranci mulkin mallaka na kasashe da yawa kuma ta jagoranci ba su yancin kai a kusan gabaɗayansu waɗanda suka yi mulkin mallakan nan. Sannan kuma ta ci gaba da jagorantar su bayan sun samu mulkin kai wajen haduwa su ɗau matsaya guda a siyasar duniya da wajen haduwa wani lokacin su ma ɗauki matsaya guda a maganar tattalin arziki. Duk wannan zai faɗo wa mutum cewar wadda take da wannan matsayin ta kau. Saboda haka yanzu sai tunanin kuma ko waye zai iya maye gurbinta da har zai iya faɗa a je har za a iya tunanin bari a tuntuɓe shi yanzu abin da ya rage wa al'umma kenan a gabansu.
Wato ina jin Dr. Sa'id Dukawa kamar tuni ma shi babban ɗanta Yarima Charles ya zama sabon sarki kuma ya daɗe a wannan harkar. Amma duk da haka a matsayinta na ta mace da ta riƙe wannan sarauta bayan gado daga mahaifinta King George, ga aikin da ta yi na ƙarshen nan na tabbatar da naɗin ita sabuwar Prime Minister Liz Truss har ma kusan yadda za ta rasu, ya za ka zayyana irin ƙwarin gwiwarta da ake gani a matsayinta na ta mace?
Ai, daman da na ce yanzu magana ce ta waye ta bakin Bature zai shiga takalmanta. Aikin da tsarin sarauta ne an riga an sani, amma ina nufin ne waye zai iya wannan aikin, waye kuma zai samu wannan alfarmar na shugabannin ƙasashe da dama da renan Ingila. Wasu ma ba ma na redan Ingila ba ne za su kaddara shi har su nemi shawararsa. A nan giza yake sakar ya danganta ga inda ya rike sitiyarin idan ya ɗare kan kujerar mulki gadan-gadan. To akwai fata na cewar ya tarbiyyantu da yanda take gudanar da al'amura. Akwai fata na cewar ya tsotsa kuma an ba shi horo zai dinga kwatanta irin abubuwan da iga sarauniya tana kwatantawa.
Wato Dr. Sa'id Dukawa, kafin wato yanzu akwai abin da ka faɗa cewa mutane ma yawanci duk sun tashi suna jin sarauniya Elizabeth yan makaranta ne kowa. Wannan da ya nuna kamar kasashen Afirka irin Najeriya da ita ta zo nan Najeriya ita ta jagoranci ba ma Najeriya yancin kai, mutane za su shiga cikin juyayi mai yawa kenan.
A kwarai da gaske musamman waɗanda suke da wayan da suka santa kuma suka taɓa ganawa da ita ko suka ga zuwanta Najeriya da irin kaddara ta da aka yi maganganu da ta yi na dattako, duk za a tuna waɗannan. Wataƙila waɗanda suke kwata-kwata ba su ganta ba, ba su santa ba, ba su ga zuwanta ba, sai suna kawai suke ji, su ne wataƙila jimaminsu zai ƙaranci, amma duk wanda isanta zai shiga jimami.
To madalla, yanzu kuma ga rahotonmu na musamman. Hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasa tace jihohi 33 cikin 36 da babban birnin ƙasar Abuja ne aka samu ambaliya. Hukumar tace a cikin watanni 8 ambaliyar ta shafi mutane fiye da 508. Yayin da rayuka 372 ne suka salwanta, mutane 277 suka samu raunuka, gidaje 37,633 ambaliyar ta rusa a jihohi 8 kacal. Hukumar agajin gaggawar ta kuma ce gonaki da dabbobi sun salwanta a ambaliyar. Jihohin Plateau da Nasarawa na daga cikin jihohin da ambaliyar ta yi barna. Awal Musa Dangoma, mazaunin unguwar Gangare ƴan Soso ne a ƙaramar hukumar Jos ta Arewa, yace duk da yake babu rai da ya salwanta a cikin iyalinsa, ya tafka asara mai yawa.
Eh gaskiya na fita kasuwa sai aka kira na aka ce maza maza ka dawo duk abin da kake ka bari ka dawo. Nace lafiya aka ce ka zo ruwa ya ci gidanku har baban kama ya gudu da shi amma an samu an ciro shi da kyar sai na bar duk abin da nake na hawo mashin sai na zo. Ina zuwa sai na ga akwai ɗakin da muke ajiye kayayyaki mu wani isra ɗaki haka akwai kujeru da kayayyaki da kayan abinci da ɗin ɗakin kan na ɗin ɗakin kakar uwata a gidan na ga ya yanke ya zube ba komai a cikin shi to amma tunda mun gode wa Allah tunda ba a sa rai
suka man dakuna nawa ne suka rushe a gidanka
eh abin da ya rushe a gidanmu dai daki guda hudu ne har da bayan gida
to yanzu ya iyalanka suke ciki
eh iyalena da yake akwai dan inda zamu je mu ajiye su wasu sun fita a ciki amma mu da maza saboda sata kai a zo a sace sauran kwanukan da sauran muna kwana a cikin gidan dani da baba da kanina amma su iyalanmu dai mun kai kowa ya je gidan maman shi zauna kafin kwana biyu mu ga yadda zamu yi Allah ya yarda
ba ka ganin kaman gurin naku ya ai gangara ne ta cikin rafi shi yasa wannan yake abin nan ku yi tunanin cewa za ku kauce zuwa wani guri tudu
eh ba zan ce gaskiya ba gangara yake ba gangara yake dan daga jikin rafi sai gida to amma kuma kin san rayuwa yadda kowa Allah ya tsara mai nashi haka zai je kafin Allah ya kawo karshen abin da za a yi
idan aka ce ka kiyasta kusan za a ce nawa ka rasa a cikin wannan
gaskiya zai kai miliyan 1,200
daga garin Wuse a karamar hukumar Awe a jihar Nasarawa ma ambaliyar ta shafe gonaki inda manoman yankin ke bukata agaji
sunana Ladan Adosa Wushi gonakin shinkafan da sun ba kasa ya tubu 15 gundan su ba ruwa cinye kasa daga nan akwai kauyuka an tu 15 wanda ruwa mana barna duka suna ushe ne gaba daya shine muna kuka kukan mu gwamnati su taimaka a zo a duba talakawa a rage asara ko ba ya duka ba a taimaka ma talakawa muna wannan gwamnati mai adalci muna kukan mu gwamnati mai adalci a taimaka
to kana ga kaman mutane nawa ne wannan ambaliyan ya shafa
mutane suna da yawa gaskiya bismillah wurin da yazo a kokin wurin wata shi dai kenan ba hukuman da yazo ko da
amma ku kun yi kokarin sanar da hukuma cewa ga abin da ke faruwa
ruwa toshe mana ya daga nan zuwa shantan ruwa toshe ya gaba da ruwa zagaya mu shinkafa gaba da babu yan wagonika su zo su tallafa ma talakawa da ruwa mu su barna su kan sakanin mu hanyoyin mu da yake damu mu su mana hanya mai kyau
to sai dai gwamnatin jihar Nasarawa injiniya Abdullahi Sule yace gwamnati ta yi wasu ayyuka birane da karkaran jihar don hana ambaliya yin barna
abin da muka yi shine akwai wani irin abin da ake duba alamar ruwa idan aka samu ruwa zai barna so akwai babban mashin da aka shirya ana yi wanda shi ma mun yi aiki ne tare da bankin duniya tare da abin nan muka samu muka shirya wannan to yanzu haka a garin Umma Aisha Manje so misali idan aka tunga wanda yana da nisan gaske da Umma Aisha farkon shigowa kenan jihar Nasarawa daga wajejen Taraba idan akwai alama na ruwa zai yi barna yana ya fara zuwa to zai ba mutanen wannan waje irin na Umma Aisha wannan da sauri sai a tashi a ja wannan wajen to irin wannan ruwa abu biyu ne akan yi daya daga ciki shine ko ayi dredging wato a je a fata kasar saboda a bude ma ruwa hanya sosai ya bi na biyu daga ciki shine ayi amfani da ruwa you know irin wannan ya taba samu mu lokacin da nake kamfanin Dangote a Adamawa wannan ma na dam ne ma ba ma na river din ba na dam ne tukuna saboda hanyar dam din da yake fitowa daga Kiri dam idan muka saki ruwa to haka zai zo ya bi ya je ya shiga River Benue to sai daga River Benue ruwan ya sake dawowa gonan rake da muka yi wajen hectare 900 na rake da muka yi aka ruwa ya zo ya kwashe shi a 2011 to saboda haka abinda akan yi shine sai kai amfani da ruwan saboda kodewa shi a samu ruwa ya yi kasa a wajen to amfani da ruwa ya kan zo ne da gonaki to yanzu idan kuka tafi tunga za ku ga a tunga saboda wannan gona da Dangote ya bude za a yi amfani da ruwan din haka lokacin da alaman hayaniyar ruwa zai zo to ba za a samu damuwa a wannan wajen ba ruwan dama an yi amfani da shi sai kuma suka yi wani abin da ake kira ban san sunan shi da Hausa ba kamar water harvesting wato a bude inda za a iya tara ruwa saboda lokacin da ba ruwa ayi amfani da shi to muna da irin wannan gona yanzu a can inda ruwan ke fara shigowa wato Tunga a Awe kenan muna da shi a nan kasa yanzu irin wannan gona guda biyu azuman da muke da shi na rice da kuma flour mills da suke da shi so duka irin wayannan hanyoyin da za a yi amfani da ruwan ne saboda ambaliyar ruwan da yawan ruwan ya rage wa mutane wahala
masu unguwanni suke da alhakin fadakar da al'ummar su kan matakan kariya daga barnar ambaliya Mai unguwar gangare a karamar hukumar Jos ta Arewa Alhaji Guda Usman Aliyu yace suna kan wayar da kan jama'a illar yin gine-ginen gidaje akan magudanan ruwa.
A kowane lokaci masu fadakarwa kan yanayi din nan suka shigo unguwa musa mutane su yi musu jari. Ai kaza ai kaza to kin san dan Adam kamar wanda ya fara wannan gidajen nan sun dade a ku. So amma tun da dai a bakin ruwa suke aka mata musha da muke ba shi duk lokacin da kaga an yi ana ruwa mai yawa to ka kinza ka kwashe iyalinka abu inda wani kai aka ce don baka da tabbas ko ruwan zai taba ko ba zai taba ba
to amma wayanda suke gine a bakin rafin nan ba kwa nuna musu illan cewa bai kamata ma ayi wannan gine a bakin rafukan nan ba
wato bayan an nuna musu kai kanka da ka sai fili a bakin rafi ai kana da hankali hankalin ne yasa kake neman gurin da za ka kwanta kuma ka samu ka saya to sai ka saya akan gun da zai cuta da kai ka sani ai
to a wani lokaci sukan ga kamar rani ne ba za su san cewa ruwa yakan biyo wurin sosai ba
a'a ko sun ga kamar rani ne ai ka san ana ruwa kuma akwai sirrin na ruwa ni ana ka haife ni da kuɗi dai ni ba za ka ban gida nan saya ba wallahi na san gurin saboda ina tsoron raina so haka mu hadin mu nafaka muna kira ga mutane don Allah don Annabi duk wanda zai sai fili ko zai gidi ya tabbatar ya kauce hanyar ruwa ruwa ba zai sauri ka ba in yazo zai wuce ta hanyar sani wannan muna fara ko za mu ci gaba da ga musu Allah ya ta muna nema inda halin go za ta taimaka musu don wani abu don Allah ya taimaka musu mutun da ya ba ya samu abin da ya rasa amma in radin yewa aka ce ana aka yi wani duka yewa na ka ake karewa to ko ta ka dan kare musu wannan wannan mun rukon gwamnati musu wannan kuma za mu ci gaba da bi muna gaya mutane don Allah duwanin a kauce hanyar ruwa
shi ma kansilan yankin gangare a karamar hukumar ta Jos ta Arewa Umar Abubakar ya buƙaci hukumomi da masu hannu da shuni ne da su taimaka wa waɗanda iftila'in ya shafa
wannan alamari muna cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko da nazo na ga yanda ruwan yake al'amuran shi a wani lokaci abin ya bani tsoro don mutane ana fito da su ta cikin takatanga wansu da igi ake daure su ake janyo su wannan ruwa da ya ci yazo da daddare Allah kadai san irin rayukan zai dauka
to yanzu a yanzu an samu asarar rayuka kenan
a'a ba samu har yanzu ba mu samu labarin asarar rayuka ba amma dai dukiya kan ya tabu sosai don wannan na gani da ido na
ka iya kiyasta irin dukiyar da aka yi asara
gaskiya abu ne wanda ka gan shi ne ko ka wuce amma akalla an yi asarar miliyoyin kudi a wannan guri dan gidajen mutane da yawa ya zuzzube kuma da yawa mutane al'amuran su na cikin gida duk ya lalace
to ana rabu shekara da shekaru ana samun wannan ambaliya a wannan guri me kuke don ganin cewa al'umma sun kun fadakar da su ta yadda za a kauce ma irin wayannan bala'o'i
gaskiya muna bakin kokarin mu damu na mutane cewa hatsarin da yake game da irin wannan gurare amma dan adam shi kullun idan ya samu zafi a gidan haya yana ganin cewa ko shi ko rafin ma ya samu zai shiga ya zauna a cikin ta to wannan matsalolin muke samu da su lokacin da kake mutum gaskiya ga abin da ya kamata yi to a lokacin shi muke gan cewa kaman ana so a mishi muguntan a raba shi da abin da yake so ya jin dadi na rayuwar shi to wannan abu gaskiya muna kira da duk waɗanda suke da hannu da suke da alhaki akan irin wannan al'amari dan waye da kan mutane su ba mu hadin kai mu zagaya da su mu duk gidajen suke kan hanyar ruwa mu zo mu nuna musu mu nuna musu illan zama a wannan gurin dan gudan samun guje ma rayukan su da dukiyoyin su a wannan guri gaskiya al'umma suna bukatar tallafi sosai ko ya ni idan Allah ya sa gwamnati ta shigo cikin al'amari zamu ji dadi kuma muna bukatar haka muna kira gwamnati su shigo wannan al'amari su tallafa ma wayannan mutane daga cikin abubuwan da suka rasa ko bai dawo duka ba a ba su abin da ya samu wanda zai mutum zai rage radadin zafin abin da ya faru da shi
tun farko dai hukumar nazarin yanayi ta NIMET ta yi gargadi kan yiwuwar samun ambaliya wasu jihohin Najeriya inda ta buƙaci ci masu ruwa da tsaki su dauki matakan kare al'umma daga asarar rayuka da dukiyoyinsu Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria
to madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba
wasanni a takaice
na daren yau da batun gasar kwallon kafa da kasashen turawa da aka fara a daren shekarun jiya talata domin neman cin kofin zakarin kasar turai na kakar wasannin bana na shekarar 2022 zuwa 2023 an dai kasa club din da za su fafata tsakanin su rukuni 8 da kowane rukuni akwai club guda 4 a rukunin A akwai Liverpool da Ajax da Napoli da kuma Rangers a rukunin B akwai club din Atletico da Porto da Leverkusen sai kuma Brugge a rukunin C akwai club din Bayern da Barcelona da Inter sai kuma club din Leipzig a rukunin D akwai club din Tottenham sai Frankfurt da club din Sporting City da kuma Marseille a rukunin A akwai club din Dynamo Zagreb da club din Milan da Salzburg da kuma Chelsea a rukunin F akwai club din Shakhtar Donetsk da club din Real Madrid da Leipzig sai kuma club din Celtic a rukunin G akwai club din Man City da Dortmund da club din Copenhagen da kuma club din Sevilla a yayin da rukunin H akwai club din Benfica da PSG da club din Juventus sai kuma club din Haifa waɗannan sune jerin sunayen club su guda 32 na kasashen turawa da za su ke cireni a tsakanin su a gasar neman cin kofin zakarin kasashen turai na kakar wasan kwallon tamola na shekarar 2022 zuwa 2023 fafata da kai daren jerin laraba kuwa club din Ajax ta ci club din Rangers FC 4 da nema a yayin da club din Sporting FC ta samu nasara akan Frankfurt da kwallaye 3 babu ko daya club din Napoli ta yi nasara akan Liverpool da ci 4 da 1 ita kuwa Atletico ta yi nasara ne akan Porto da ci 2 da 1 club din Brugge ta yi nasara ne akan Leverkusen da ci 1 mai ban haushi a yayin da club din Barcelona ta yi ruwan kwallaye a ragar Victoria Plaza 5 da 1 club din Bayern ta samu nasara akan Inter da ci 2 babu ko daya sai kuma Tottenham Hotspur ta jefa kwallaye 2 a ragar Olympic Marseille tsohon dan wasan kungiyar kwallon kafa a club din Real Madrid Marcelo dan kasar Brazil ya koma kungiyar Olympiacos ta kasar Girka inda zai ci gaba da sana'ar muzalle da hawa club din shi dai Marcelo contract sa da Real Madrid ya zo karshe ne a karshen kakar wasannin da ta gabata Marcelo bisa yarjejeniyar kakar wasa guda ɗaya ya rattaba hannu a kai yayin da za a iya tsawaita zaman sa a club din in an gamsu da irin rawar da ya taka a zahirance a ƙarshen shirin namu na daren yau za ku ji cewa babban mai horar da 'yan wasan club din Chelsea Thomas Tuchel an salame shi daga aiki rahotanni na nuna cewa an ɗauki shawarar sallamarsa daga aikin kocin ne bayan da club din Dynamo Zagreb ta sami nasara akan club din Chelsea a zagayen farko na gasar neman cin kofin zakarin kasashen turawa wasan da ya shi ne na cikitan guda 100 da ya gudanar a matsayinsa na babban kocin club din Chelsea Thomas Tuchel a zamaninsa ya cewa club din Chelsea Champions League da Super Cup da kuma Club World Cup Abdulham Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Nigeria
to yanzu kuma ga labarai a takaice
Amurka ta faɗa yau Alhamis cewa tana shirin aika dala biliyan 2.2 a matsayin taimakon soja na dogon lokaci zuwa Ukraine da wasu kasashen turai 18 da ke fuskantar barazana daga Rasha sannan da wasu dala miliyan 675 kai tsaye ga gwamnatin ke ba wani sabon kunshin makamai na yaki da mamayar Moscow sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya kai wata ziyarar bazata zuwa Kyiv domin sanar da taimakon tare da tattauna da shugaban kasar Ukraine Vladimir Zelensky game da yakin da ake yi da Rasha wanda yanzu ke cikin wata na 7
kamar sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokin wani sabon shirin a madadin Muhammad Hafiz Babalda da ya taya na gabatar da shirin da Daniel Brown wanda ya hada shirin da Bada Umarni da ma injiniya mu Mr. Cedric ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya